sashen Hausa na muryar Amurka biyo yake gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan biyohausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a kuma Sigana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da taron matasan PDP a jihar Jigawa inda suka ayyana sallamar tsohon gwamna Sulalami Ido daga jam'iyyar iyali da ƴan uwan margaye janar mamman batsana kiran gwamnatin tarayya ta yi masa afuwa don su samu hurumin aiki da sunan sa su kafa gidauniya mai masu shari ke cewa ne kan demokradiyya a Senegal inda shugaban ƴan adawa Usman Sonko ke tsakani wuya muna da shirin ciwon yamaci da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru zamu kammala da sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Majalisar Wakilan Amurka ta dauki hanyar kada kuri'a ta karshe kan tallafin corona na dala trillion 1.9 da shugaba Biden ya samar wanda majalisar dattawa ta amince da shi. Tallafin da yake burin ganin ya bunkasa kudaden shigar miliyoyin Amurkawa da wuraren kasuwanci. Ana sa ran majalisar wakilan wacce ke da rinjayen ƴan Democrat ta kada kuri'a a yau Laraba. Matakin da daga shi sai saka hannu da shugaba Biden zai yi dan zama doka. Hakan kuma zai zamanto babban nasara ga Biden wacce zai samu cikin ƙasa da wata biyu da ya kwashe akan karagar mulki. A ƙarshen makon da ya gabata ne kudurin tallafin da Biden ya sha da kira a majalisar dattawa. Bayan da majalisar ta yi wasu sauye-sauye a kansa wanda ta kura aikinta ta wakilai ta amince da shi. Yanzu ana fatan majalisar ta wakilai za ta sa hade wannan kudurin doka da majalisar dattawan ta kammala da shi ba tare da ta yi wani sauyi ba. Yayin da kuri'un ƴan Democrat za su kara da na ƴan Republican da suka dunkule wuri guda. Fadar Buckingham a Ingila ta ce iyalan masarautar ba su ji daɗi ba da suka ji irin ƙalubalen da Yarima Hara da matarsa Meghan suka shiga cikin shekarun da suka gabata a lokacin suna zaune a fadar. Bayan wata hirar da gidan talabijin ɗin CBS da aka yada a ranar Lahadi wacce fitacciyar mai gabatar da shirye-shiryen talabijin Oprah Winfrey ta yi da Hara da Meghan. An taɓa bututuwan launin fata, zamantakewar iyali da kuma tunanin ɗaukar ranta da Meghan ta yi. Masarautar ta fitar da wata sanarwa a madadin sarauniya Elizabeth. Tana mai cewa duk da ba lallai ne dukkan zantuttukan da aka taɓo ne suka zamanto da gaske ba. Iyalan masarautar sun ɗauki batutuwan da muhimmanci kuma za su ɗauki matakin da ya dace a cikin gida. Wannan sanarwa wacce aka wallafa a shafin Twitter ta ƙara da cewa ma'auratan da ɗansu Archie za su ci gaba da kasancewa 'yan gida. Sanarwar na zuwa ne bayan da Meghan wacce jinsinta ruwa biyu ne ta ce wani daga cikin iyalan masarautar ya nuna damuwa kan yadda duhun launin fatar ɗansa Archie zai kasance. Yanzu haka Meghan wacce tsohuwar jarumin fim ce tana ɗauke da wani juna biyun. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin Amurka na musamman kan yanayi John Kerry ya kai ziyara Brussels don tattaunawa kan haɗin kan ƙasashen da ke ɓangarorin tekun Atlantika da jami'an ƙungiyar tarayyar Turai da kuma shawarar da shugaba Joe Biden ya yanke ta sake shiga shirin yaƙin da ake yi da sauyin yanayi. Yayin da yake ganawa da manema labarai tare da jagoran wannan yunkuri na nahiyar Turai Frans Timmermans, Kerry ya jaddada cewa matsalar sauyin yanayi na ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da gwamnatin Biden ta ƙuduri aniyar yaƙa. A cewar shi, taron duba batutuwan yaƙi da sauyin yanayi da za a yi a watan Nuwamba a birnin Glasgow na ƙasar Scotland shi ne lokaci da ya fi dacewa duniya ta haɗa kai ta ɗabbaka matsayin da aka cimma a shekarar 2015 kan yaƙi da sauyin yanayi a Paris. A karo na biyu, wani jami'i cikin mukarraban jam'iyyar Aung San Suu Kyi ta NLD da aka hanɓar a Myanmar ya yi mutu yayin da ake tsare da shi a daidai lokacin da masu zanga-zanga ke ci gaba da bijirewa sabuwar gwamnatin sojin da ta yi juyin mulki a ƙasar. Zaw Myat Lin ya mutu ne a ranar Talata bayan da aka kama shi yayin da yake kokarin tserewa daga wani samame da 'yan sanda suka kai a Yangon, kamar yadda rahotannin da kafin yaɗa labaran Myanmar da sauran kafafen yaɗa labaran ƙasar suka fitar. Wani mamba a majalisar dokokin ƙasar wacce sojojin suka rusa ba Mayo Thayen ya ce Zaw Myat Lin ya taka rawa a zanga-zangar da ake yi. Iyalansa sun ce an kira su ne kawai aka ce su zo su ɗauki gawar a ranar Talata ba tare da an faɗa musu yadda ya mutu ba kamar yadda abokansa suka shaida. Prime Ministan ƙasar Girka ya yi kiran a kai zuciya nesa bayan da matasa masu zanga-zanga suka fara wani ofishin 'yan sanda a Athens babban birnin ƙasar saboda abin da suka kira cin zalin da jami'an tsaro suke yi. harin da matasan suka kai ya yi sanadin jiwa ɗaya daga cikin 'yan sandan mummunan rauni a cewar kamfanin jallicin labarai na AP. Prime Minister Kiriakos Mitsotakis ya fitar da wata sarwa inda ya yi Allah wadai da harin. Wannan tarzoma na zuwa ne yayin wani gangami da mutum 5,000 suka yi a cewar kiyasin 'yan sanda a gundumar Nea Smyrni da ke kudancin ƙasar, wanda ke da tazarar kilomita 4 daga birnin na Athens.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. A Dutse, babban birnin jihar Jigawa, wata kungiyar matasa masu rajin kare jam'iyyar adawa ta PDP sun yi taro inda suka yanke matsayar sallamar tsohon gwamnan jihar Sule Lamido daga jam'iyyar da nuna ya aikata wasu ɗabi'u da suka hana jam'iyyar samun nasarar zaɓe, ciki har da na shugaban ƙasa zamanin Goodluck Jonathan. Matasan waɗanda ke mara waɗan takarar gwamnan jihar har sau biyu, Aminu Ringim wanda shi ma shugaban jam'iyyar ya sallama, sun ce sama hannun Sule Lamido daga PDP a jihar ne zai iya sama mata nasara. Jagoran matasan Nura Danjani Hadeja ya ce sun dau matakin ne don ceto jam'iyyar daga zargin kama karya, girman kai da lamuran makarkashiya.
Muna kira ga Sule Lamido da ya ji da kunnansa cewa mun kore shi daga jam'iyyar PDP, kuma muna gargaɗar sa, muna jan kunnansa cewa kada ya sake ya ƙara shiga wani al'amura na jam'iyyar PDP a cikin fadin jihar Jigawa da mazaɓarsa ba maina da Najeriya. Sannan kuma muna gargaɗin uwar jam'iyya cewa ta sani cewa a Najeriya akwai jiha ta Zamfara wanda aka zo aka yi zaɓe jam'iyyar APC ta cinye zaɓen nan, na mazaɓu ga baki ɗaya, na 'yan majalisar jiha, na 'yan majalisar tarayya, na sanatoci, na gwamna, amma aka shiga kotu saboda rashin ingancin shugabanci. An yi shugabanci biyu, aka dawo da PDP, a yanzu PDP ce take shugabancin ƙasa. To muna cewa uwar jam'iyya kada ta yadda ta rasa jihar Jigawa akan mutum ɗaya.
A nasa bangare, shugaban jam'iyyar na Jigawa Babanda Ibrahim ya ce ba zai tankawa matasan ba don ba su da hurumin daukar matakin. Muryar Amurka ake sauraro daga birnin Abuja. Yali da ƴan uwan margayi Janar Mamman Batsa sun buƙaci shugaba Muhammadu Buhari ya yafi wa margayin don haka ya ba su damar kafa gidauniyar tallafawa marayu. A taro da manema labarai Amina, dangin na Batsa sun ce duk da suna ta babar zargin da aka yi wa jiwon iyalin nasu, matin da an zartar masa da hukunci na yunkurin juyin mulki a zamanin Janar Babangida, to a taimaka a yi masa afuwa kamar yadda aka karrama marigayi Abiola da nuna shi ke da gaskiya a zaben shekarar 1993. Ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari daga Mina.
Mr. Jonathan Batsa shine mai magana da yawun ƴan uwa da kuma iyalai na General Mamman Batsan.
Mu community na Gulu Batsa da iyalan marigayi Major General Mamman Batsa muna neman daga gwamnatin tarayya a yi mashi afuwa. In ma an ce ya aikata wannan laihin ne, muna neman a yi mashi afuwa, a bashi fadan. Abin da ya sa kenan muka kira ƴan jaridu mu yi masu bayani. Wannan laihin sanin gaibu sai Allah, amma mu ba mu amince cewa wannan laihin ya aikata ba. Amma tun da dai an riga an shafa mashi kashin kaji, kuma shi an riga an yi mashi kisa, mu ba mu da abin da za mu faɗa sai dai mu ce ma in ma ya yi laihin ne a yi haƙuri. Shugaban ƙasa ya san Major General Mamman Batsa domin sun yi aiki tare, ya san ko shi wane ne, ya san ko me zai iya aikatawa.
Mr. Jonathan Batsan dai ya ƙara da cewa a yanzu haka suna yunkurin kafa wata gidauniya ta tallafawa marayu da marasa ƙarfi da sunan General Mamman Batsan. To amma saboda wannan matsala lamarin ya faskara.
Ba za mu iya foundation da sunan shi ba sai an ba mu fadar. Kuma ayyukan da foundation nan za su yi na ɗaya shine tallaba ma widows da orphans.
To ko iyalan General Mamman Batsan na da wannan hurumi na neman afuwar gwamnati ga ɗan uwan nasu? Tambayar kenan da na yi ma masanin kundin tsarin mulkin Najeriya Barista Gambo Gwada.
Suna da hurumi su nemi wannan daman saboda mu tsarin kundin ƙasar nan, wato constitution ta ba da wannan daman, saboda abubuwa biyu na iya kasancewa. Na ɗaya, yana iya kasancewa an zargi mutum kuma ba a bi doka yadda ya kamata ba, sannan aka fuskure. Sannan kuma a'a, yana iya kasancewa an same shi da wannan laifin amma wasu dama sun zo wanda zai sa a yafe masa wannan laifin da yayi. To kowane hanya mutum na da hurumi ya nemi irin wannan alfarman daga gwamnati. So abin da suka yi ina gani yana kan ka'ida.
Ko a baya ma dai Madugun ƴan tawayen Biafra Kwanal Odimegu Ojukwu ya samu afuwar gwamnatin Najeriya Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Yanzu haka dai a Senegal an zargi Madugun ƴan adawa Usman Sonko da yin fyaɗe da hakan ya haddasa zanga-zanga a ƙasar. Masu sharhi na nuna hakan ya zama jiki a ƙasashe da Faransa ta yi wa mulkin mallaka inda hukumomi ke durar mikiya kan ƴan adawa. Ga ra'ayin tsohon ministan wajen jamhuriyar Nijar Ibrahim Yakuba a zantawarsa da Sulemu Muni Barma.
Abin da yake wakana a Senegal kama fuskoki ne masu muni na demokrasiya inda shugabanni idan sun sami iko burinsu shine ko ta wani fanni su narki ɗan adawa don su samu hanya daga su sai su kadai zuwa neman iko kuma zuwa rike iko. Shine ya faru tunda kana gani ai a can ƙasar su duk wanda ka sani mai magana ko mai ɗaga murya an takure shi an tsarme shi ko an jefa shi gidan kaso. Yannan shi kuma ya zama shi kadai ne yake yi a can a kwanakin baya mai magana bisa kan adawa. Shine ake unhwani wani bi ta hanyar shari'a don amma mutane wulakanci ko kuma a hudda su daga cikin shari'a. Mu ra'ayinmu shine mun ba shari'a muhimmanci amma in shari'a gaskiya ce. Amma in ka gani kasashen mu Afrika daga nan Niger da Senegal da Mali duk wanda ka sani iyaka kasashen mu waɗanga ana yawancin lokaci unhwani da shari'a ne don a yi maganin matsalolin siyasa da suka samu masu jagoranci.
Idan na fahimce ka makarkashiyar siyasa ce
shari'a za ta bada mi ya faru. Amma dai duk wanda yake dibin siyasar Senegal ɗan kasar Senegal gaba ɗaya suna tsammanin kamar makarkashiyar aina harko shine da a bari shari'a ta yi gaskiya. To amma idan lokacin da ka gani shari'a ba ta kama kowa sai dan adawa, shari'a ba ta rike kowa sai dan adawa, ba ta wulakanta wani dan adawa, to sai kai shakku sai kai tsoranta. Mu muna cikin masu shakkun irin wannan shari'a saboda ai da shi Sonko da wasu abu kam hada wasu jami'oyi na kasar Faransa nan da shekara guda sai muka fudo takarda shine mu hana ai unhwani da shari'a dan a wulakanta ko ko dan a hana ɗan adawa su yi abin da ya kamata. Kenan abin da ya kamata a ce shari'a ce za ta ga yin gaskiya. Kasashe irin namu yawancin lokaci ana unhwani da shari'a ne don amma ɗan siyasa hukunci. Shi ko shugabannin kasashen nan namu suna so ba su so ɗan Afirka sun waye ba ta hanyar da za ka bi yanzu ka ce ka kwace ma mutane iko ko ka danne musu haƙƙinsu kawai dan dai ka ba su tsoro kama su ka je wasu gidan kasu.
Da yake ka san shi abokinka ne ka san manufofinsa akan harkar siyasa, ya kake ganin wani abin da ya faru da shi zai iya ya canza ra'ayi?
Don ga a hurgaɗe shi bisa kan shari'a wanga shine na wajen uku wanda a ce yayi kaza koko yayi wani kazahi koko ana mishi ma wani kazahi ko kuma wani lokaci ma an ce an bashi cin hanci ko kuma ba a san inda kudin shi suka huto ba. Abubuwa jere-jere dai ni tunda na san shi na san guda uku ko guda hudu wanda ya huskanci inda ake so ai unhwani da shari'a dan a tauye shi.
Kar a shafa murya Amurka ake sauraro daga Abuja ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin ciwon ƙyamace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon ƙyamace zamu yi duba a game da ranar mata ta duniya wacce Majalisar Ɗinkin Duniya take ranar 8 ga watan Maris domin karrama nasarorin mata a fannoni daban-daban a duniya. Uwar kungiyar marubuta ta Najeriya Ana ta yi taro domin karrama mata a fannin adabi da shugabanci kamar yadda taken ranar ta bana ya kasance mata a madafan iko domin samar da daidaito a duniya a wannan lokaci na annobar COVID-19. Malama Ladi Bala ita ce shugabar uwar kungiyar mata 'yan jarida ta Najeriya.
Wannan rana da aka kebe don mata babbar rana ce. Rana ce wanda duk mata duniya gaba daya ya kamata a yabe su da duk kokarin da suke yi don a samu ci gaba a rayuwa gaba daya. Musamman na shekara nan ana duba yanda shugabancin mata yake, sanadin za ba kowa haƙƙinsa daidai a gudana da ayyukan yau da kullum. Kuma rana ce wanda muna ƙara murya mu dauka kan matan da suna shugabanci a fanni daban-daban a Najeriya. Muna da mata da yawa da saman su Okonjo-Iweala, wannan shine wanda kamu muna abun afariya da shi.
A nata bangaren kuwa yar majalisar wakilan Najeriya kuma shugabar mata yan majalisar kungiyar kasashen Afirka renan Ingila, Honorable Dr. Zainab Kimba, ta yi bayani a game da azamar da suke yi a majalisar tarayyar Najeriya domin samar da dokokin da za su taimaka.
Aiki na mace kamar wasu irin bubasa kike gani ya kamata ɗan uwanki da kuke can tare ya kamata ku yi domin tabbatar da cewa an samu dokoki da za su taimaka da haƙƙin irin waɗannan matsaloli da kuma taimakawa wasu matan na baya domin ganin cewa an ɗaɗɗauko su kuma sun kai inda ake so a kamata.
Idan kika duba maganar fiye da kwanakin baya da wannan abin ya yi yawa za ki ga cewa an yi ta maganganu da yawa a nan majalisa, sannan kuma su ma ba ma wai matan ba ma kawai wanda muke tare da su har mazan ma su ma abin ya dame su, saboda kowane namiji ma amma shi ma dai ta yi zama ai kanwar wani ne ko kuma uwar wani ne ko kuma yar wani ne, so abin ba wai ya shafi mata kawai ba ne. Kuma sannan kuma abin da nake so ki duba shine wannan mata mu da muke cewa choose to challenge, a'a ana neman kaza ana neman ka, ba fa wai muna so mu canza al'ada bane, ba kuma muna so mu zama to bijirarru bane, a'a ana so ne mata su samu ƴancin da kai ma din namiji zaka samu kwanciyar hankali idan kana tare da ita, musamman a ce matarka ta yi karatu kuma tana iya sarrafa abubuwa da yawa idan ai ta bi wanda bace ba wanda kai din ma sai ka zauna ka koyi da ita, to da kuma in ko adana ma cikin gidan da wanda ta yi karatu da wanda bace ba na gaba ne, musamman ma yau wannan taro da aka yi ba ma na mata bane na masu rubutu ko marubuta, idan kika duba tarihi ya nuna cewa an yi mata wanda suka kete wannan matsayi a da, sannan kuma Allah yana dawa da lokaci din dama ai an yi mata an yi su Queen Amina Zanzo a da din ma wanda bamu sani ba a cikin ko da a cikin Qur'ani ai kin ji labarin su Bilkisu wanda zaki ga kuma ma a contemporary wanda mu ma da girman mu zan su akwai su Margaret Thatcher da sauransu, to yanzu kuma sai Allah ya dauko wani lokaci ne wanda ke nuna kwazon mata kaman ana rewarding hard work na mata ne, saboda duniya ta nuna cewa mata su ne da dai za a yi
kamar jigon
tafiyar rayuwa da su.
Bayan nan kuma na samu zantawa da wata mai baiwa gwamnan jihar Yobe shawara akan harkokin shari'a kuma shugabar FIDA wato kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Yobe ta farko barista Aisha Godowali da kuma zababbiyar shugabar karamar hukuma ta farko a jihar Yobe Hajiya Halima Chari Joda, waɗanda suka bayyana irin gwagwarmayar da suka yi a wurin aikin su da kuma irin kalubalolin da suka fuskanta.
Duk wanda aka ce yayi kai matsayin permanent secretary lallai kan ba karamin gwagwarmaya yi a wannan fanni ba, za mu so ki dan ba mu takaitaccen tare.
Na fara career dina from the judiciary, sai na koma Ministry of Justice. I rose from State Council to Director, the Ministry of Justice. In some permanent secretaries, za a iya kai ka ko ina. Na zauna a Women Affairs as PAMSEC, na je ni Civil Service Commission as PAMSEC, na zauna a Animal and Fisheries as PAMSEC, and then na sake koma Women Affairs. I started the Women Affairs. I retired Women Affairs.
Masha Allah. Wani bambanci ne?
Eh, gaskiya. Duk dai fannin da na zauna inda hankali na yafi dauka na fi jin dadin aiki na shine gaskiya ma'aikatan mata din na Women Affairs, saboda ministry din tana dealing da mata da yara. In fact a Yobe ma aka zo aka raba mu Women Affairs ya zama na daban, sai social development su kuma bangaren su daban. My first tenure lokacin it was merged Ministry of Women Affairs and Social Development, so lokacin da na dawo the second time kuma it was just Ministry of Women Affairs. We concentrate on mata da yara. Abin da yasa a lokacin kenan na yi kokari muka tada FIDA, shine International Federation of Women Lawyers. Da ba mu da branch a Yobe. A national level da suka yi mun magana sai nace ai ya kamata, because FIDA din mu ma tallafi ne muke bawa mata da yara mata. Sai naga a lot of issues da ina ma'aikatan. Kuma being a lawyer sai naga kaman mata are most vulnerable da su yara, ba su da taimako, ba su san right din su ba wani lokaci, ko suna da damuwa ba su iya kai kara kotu ko wani abu ba, eh, because ba su da kuɗin da za su dau lawyoyi. So sai lokacin ma while ina Ministry of Women Affairs din sai muka farfado da FIDA. Yawanci kin san ma'aikatan mu din muna samun issues na mata complaints da su me hakan nan. So on government side aka bada support din da za a iya bayarwa, mu kuma sai mu bi musu hakkin su on FIDA side. Sai zamana muka fara giving free legal services, sai sun san ma me FIDA din kafin ma su san me ake. So sai da muka bi muka yi sensitizing mata, muka shishiga local governments da yake muna da lawyoyi ba laifi. Forming chapter din mu bai zama wani mana matsala bane. The only kawai challenge da muka samu shine yawanci lawyoyin mu ma'aikatan gwamnati ne.
To Haji Halima, kin kasance ɗaya daga cikin mata a jihar Yobe da ake magana akan irin gwagwarmayar da suka yi.
To a gaskiya ni da farko ni ma'aikaciyar gwamnati ce, amma a cikin aikin gwamnatin da nake yi muka taru muka ga kaman ana danne mu mata a ministry din da muke. Muna Ministry of Agriculture da colleagues din mu da senior officers din mu a lokacin muka yi shawaran cewa bari mu yi kungiya. Sai muka kafa kungiya Association of Women in Agriculture. Mu ma duk abin da ya taso kaman ana so ai marginalizing din mu sai mu bullota na. Kuma Allah ya taimake mu a lokacin mulkin soja ne, lokacin ana tsohuwar jihar Borno. Shi gwamna din Kanal Abdulwan Muhammad sai picking interest da ya gan mu. Mun fara yaya ta kanmu a gidan radio da television. Shikenan ya neme mu a wannan lokacin, ya kawo kudi ya ce to mu bude asusun mu je mu dinga ranin din kungiyar nan kuma mu dinga taimakawa mata. Shikenan sai muka samu yan uba. Counterparts din mu maza sai suka nuna su kawai maimakon su supporting din mu, sai suka yi kishin wannan ya za a yi har gwamna ma ya san da. To a hakan nan har aka samu muka je muka samu fili a New Marte muka bude da yake duk kowa da abin da ya karanta a wannan lokacin. Muka je aka ba mu masu guest house a gurin kai komai muka jajirce. To duk abin da ake yi za mu je. Sai aka zo kuma aka raraba jihohi. Da muka dawo nan muka ci gaba kaman ni kaman ita, sai muka shiga siyasa. Muka ga wannan kaman mun takaita abin da muke so mu cimmawa. Ba za mu iya reaching din mata din nan ba in ba mu shiga abin da ake ciki ba. To anan ne fa kalubale sosai ya fara. Daga nan ana siyasa ina ganin yanda ake yi. Rana ɗaya sai na tafi ina sai na tafi nima na je ne rajista na fara siyasa ina service din. Daga nan sai nayi withdrawal of service an nazo na tsaya takarar majalisa. To mu shida ne, biyar maza ni kadai mace a tsakanin su. Na samu karbuwa a gurin grassroots, amma a lokacin shugabannin mu a sama wanda stakeholders din da suka shafi local government dina guda ɗaya daga cikin su sai ya dai biyo kan shi wani tunanin da ba shi ne ba.
To mi sauraro anan za mu sallama a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa ya ba mu iko mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma waɗanda kuka ji muryoyin su, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake fatar kowani lafiya.
Domin ƙware wadda har jisi da yawan ɓarna ba kariya.
Arewa a yau, don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya yi sayo lalami lafiya.
Allah ya kadarce ni dan cewa ni ɓarawo ne. Mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan, daga baya ne Allah ya kawo shiriya. Ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zaren gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Elhikaya. Don sauraron wannan sabon shirin, ku kasance da muryar Amurka majiya kwakwara ta sayi har labaru.
Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Shirin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar Mitasiyon, wanda farkon labarin ta ke yi da cewar babban limamin cocin Katolika na Benin Duwala Monsenyer Kilida ya ce yana gayyatan kowa da kowa domin karɓar maganin corona, kasancewar irin yadda wannan cutar ta sake komowa a faɗin duniya. Monsenyer din ya ce za a karɓi wannan maganin ne a cocin sa da ke Benin Cinikayyar Ƙasar Duwala, kuma zai bayar da maganin ne ba tare da biyan ko sisin kobo. ba. Sai kuma jaridar Informatel ta ce yan gudun hijiran kasar tarayyar Najeriya su guda 500 yanzu haka da waɗanda yakin Boko Haram ya raba su da kasar su ta aihuwa kuma suka samu mafaka a kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma a jihar Arewa mai nisa a sansanin yan gudun hijira na tsaunin Minawawo yau sama da shekaru 10 kenan suke jirgushi a wannan wajen sun koma kasar tarayyar Najeriya hakan ya biyo bayan ziyarar da gwamnan jihar Borno kasar tarayyar Najeriya injiniya Babagana Umar Zulum ya kawo musu a jihar Arewa mai nisan kasar Kamaru sai kuma jaridar The Guardian Post ta hango mana yanda ya zaka wata matashiya a shekaru 18 da kware a wajen gina manyan gidaje na laka a jihar Arewa maso yammacin kasar Jamhuriyar Kamaru wanda ake fama da yan tsigero masu dauke da bindiguti zamu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Le Message ta yabawa kungiyoyin mata ne na kasar Kamaru wajen amsa kiran da gwamnati ta yi musu domin ana gudanar da gangami a yayin da suke gudanar tarukan su na ranar mata wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware musu na musamman hakan ya biyo baya ne yadda cutar nan ta COVID-19 ta sake kwararowa a kasar ta Jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
lokaci yayi na sharhin muryar Amurka dake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Amurka ta yi matakar damuwa da kama shugaban yan adawa Anita Milia da wasu sauran mambobin yan adawa a kasar Georgia kame Anita Milia shugaban jam'iyyar United National Movement ya janyo dubban masu zanga-zanga sun fantsama kan titunan Tbilisi babban birnin kasar suna neman a sake shi lamarin da ya janyo rarrabuwar kawuna tsakanin ƴaƴan jam'iyyar mai mulki Prime Minister Georgia Gakira yayi murabus a kwanan nan yayin wata muhawara a cikin gwamnati kan tilasta aiwatar da sammacin kama miliya ana zargin sa da karya ka'idojin da aka shata masa na belin sa kan shari'ar da ake tuhumar sa karar da shi da kungiyoyi masu zaman kansu suke ikrarin bita da kullin siyasa ce akwai rahotanni da ke cewa an kama wasu mutum 20 a shatkwatar jam'iyyar Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price a cikin wata sanarwa ya ce kalaman batanci da nuna ƙarfi ba su ne mafita ba ga bambance-bambancen siyasa a Georgia. Ofishin jagadancin Amurka da ke Georgia ya gargaɗin cewa kaman siyasa a Georgia ya mayar da ƙasar baya kan ƙoƙarinta na zama daram a kan turbar demokuraɗiyya a dangin ƙasashen nahiyar Turai da ƙetaren tekun Atlantika da ake kira Euro-Atlantic. Mai magana da yawun hukumar tarayyar Turai Peter Stano ya buƙaci dukkan ɓangarorin da ke Georgia da su nuna halin dattako domin kauce wa rura wutar rikicin ƙasar da cimma muradun Georgia da al'ummarta. Yanayin siyasar Georgia ya yi tsami yayin da ake zargin tafka maguɗi a zaben majalisar dokokin ƙasar da aka yi a watan Oktoba. Jam'iyyar Georgia Dream wacce ta mulki ƙasar Georgia na tsawon shekaru 8 da suka gabata. Ta yi ikirarin ta samu kaso mafi tsoka da kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada amma jam'iyyun adawa sun ki amincewa da sakamakon zaben suna masu cewa an sauya akalar gidayar jam'iyyun Georgia Dream da United National Movement duka suna da kafofin inganta hudda da suke da tushe karkashin kasashen yammacin Turai dake inganta kyakkyawar dangantaka da kasancewa memba kungiyar tsaro ta NATO da kungiyar tarayyar Turai Muna kira ga dukkan ɓangarorin biyu da su guji ayyukan da ka iya dagula lamura kuma su shiga tattaunawa da zuciya mai kyau don warware rikicin siyasar yanzu da ke faruwa a Georgia. Inji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Price. Amurka a shirye take don taimakawa mulkin demokuraɗiyya da cigaban ƙasar Georgia. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo su shiga kowanne lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki
wayannan da suka gani a hannunsu wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba ta taɓa samu su mutane da aka yi adniya wannan dama ba to amma idan ka dauki wayannan ka zama kai abin da za ka rika kai dariya ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gare ka ba to lalle ka ga kana saurayi amma baka zauna cikin zamanin ka ba
shi dai yanar gizo yana da advantage da kuma disadvantage yawanci dai advantage din shi yafi yawa gaskiya social media ya taimaka mu saboda business ina bani da shago su social media dai nan ne shaguna ne nake zuwa in saka duka hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda baya nake zo ni da ban san zan yi business ba
ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni Shamsiya Hamza Ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yadda zaka iya maida ita a kan hannunka
masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Halima Abdulrauf ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum